Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya kama mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Maman Bakwa ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin da za mu gabatar muku, za ku ji cewa a tarayyar Najeriya wata tawaga a ƙarƙashin jagorancin shahararren malamin addinin Islama nan Dr. Ahmed Gumi ta gana da tsohon shugaban ƙasar ce Olusegun Obasanjo game da matsalar tsaro da ke haddabar ƙasar. A jamhuriyar Niger kuwa ƴan ƙasar ne ke ci gaba da bayyana fatan su ga sabuwar gwamnati bayan da shugaban ƙasar Bazoum Mohamed ya nada Muhammadu Muhammadu a matsayin Prime Minister kuma shugaban gwamnati a makon da ya gabata. Har yanzu dai a jamhuriyar ta Niger, kungiyoyin fararen hular ƙasar ne suka bayyana takaicin su game da zargin da ake yi wa waɗansu sojojin ƙasar Chadi da suka yi wa waɗansu mata fyaɗe a garin Tera da ke cikin yankin Tillaberi. Muna ɗauke da shirin ƴan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Niger, amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Majalisar Dinkin Duniya ta sanar a jeli Litinin cewa an kashe akalla mutane 40 a yankin Darfur ta yamma na Sudan, wani uku bayan wani rikicin kabilanci da ya sanadiyar da gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci. Rikicin na Aljinina da ke kusa da iyakar ƙasar da Chadi ya yi sanadiyar raunata wasu mutane 58. Faɗin tsakanin kabilun Larabawan Rizigat da kuma kabilar Basalit a Aljinina ya barke ne bayan da wasu 'yan bindiga sun harbi mutane biyu, kana kuma suka jikata wasu mutane biyu 'yan kabilar Masalit a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da hukumomi ke kokarin tabbatar da musabbabin harbe-harben da kuma musayar wuta tsakanin kabilun biyu da ya ci gaba har zuwa jiya Litinin, kana ya halaka akalla mutane 40. Majalisar Tsaron Sudan da ta ayyana dokar ta ɓacin ta ce ta jibge dakarun tsaron ƙasar a wuraren da aka yi rikicin domin maido da zaman lafiya. Sama da 'yan gidan yari 1,800 ne suka arce daga kurkuku bayan wani gagarumin samame da 'yan bindiga suka kai akan wata gidan yari a kudancin Najeriya, inda suka yi amfani da abubuwan fashewa a cewar hukumomin gyaran halayen jama'a a jiya Litinin. Wannan ɗaya ne dai a cikin gagarumin fasa gidajen kurkuku a Afirka ta Yamma. Maharan sun yi amfani da abun fashewa suka kutsa cikin gidan yarin da ke Owerri a jihar Imo, inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaron kada suka sake 'yan gidan yarin a cewar wata sanarwa. Zan yi tabbatar da wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su wane ne ba sun kai wa rundunar tsaron gidajen yari ta Najeriya shiyar jihar Imo a Owerri, a cewar mai magana da yawun rundunar James Maduba yana faɗa wa kamfanin dallancin labaran Faransa na AFP. Yana mai cewa yanzu ba iya tabbatar da ainihin mutane da suka gudu ba. Ya ƙara da cewa abubuwa da sun riga sun daidaita. Ya zuwa yanzu babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin, ko da yake shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kira wannan harin da aikin ta'addanci na marasa imani, kana ya kira ga jami'an tsaro su kamo maharan da kuma 'yan gidan yarin da suka arce. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin shugaban 'yan sandan birnin Minneapolis a nan Amerika, Midaria Arredondo, ya ba da bahasi inda yake cewa tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin bai yi aiki bisa ka'idar 'yan sanda ba a lokacin da ya sa ƙorinsa ya taushe wuyan George Floyd a kan titi har sama da minti 9. Rusunawa a kan wuyan Floyd bayan an sa masa ankwa aka kuma taushe shi ya saba wa tsari ko kuma koyarwa aikin 'yan sanda, inji Arredondo. Ya kuma ce wannan ba ɗabi'ar mu ba ce. Shugaban 'yan sandan ya ce an horar da jama'a akan yadda za su kwantar da tarzoma, kana su daina amfani da ƙarfin tuwo ta yadda bai dace ba. Ana kuma horar da su akan ba da kulawa matakin farko, a don haka ya ce wajibi ne akan mu aikata hakan. Arredondo, bakar fatan farko da ya taɓa zama shugaban 'yan sanda a birnin, ya kori Chauvin da wasu jami'ai guda uku a ranar da Floyd ya mutu. Daga bisani, Arredondo ya kwatanta mutuwar Floyd a watan Mayun bara da kisa. Tun da fari dai rukunin masu sauraren bahasi sun kuma ji ta bakin likitan ɗakin kulawan gaggawa na asibitin Minneapolis wanda ya fara tabbatar da mutuwan Floyd. A ƙarshe, majiyar da Amurka ta samo labarin ma'aikatar sojin Rasha tana tura jama'anta akan iyakar Ukraine na da tushe. tana mai kira ga Moscow ta bada dalilin wannan takalan kana a shirye take ta sa kafar wando daya da ita inji ma'aikatan harkokin wajen Amurka a jiya Litinin labarin tura dakarun Rasha da kuma kai komo da suke yi akan iyakar gabashin Ukraine shine na baya-bayan nan a tankiya tsakanin alakar Amurka da Rasha da ta yi tsabi kasa da wata uku bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya dauke ragaman mulkin kasar mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Prince ya faɗa a wani taron manema labarai cewa Amurka za ta nuna damuwa a yunkurin da Moscow ke yi na tsoratar da Ukraine koda kuwa hakan na faruwa ne a bangaren Russia ko kuma a cikin Ukraine din. A jiya Litinin Russia ta musanta cewa kai komon sojojin na barazana ga Ukraine kana ta kawar da tsoron jibge sojoji duk da cewar ta yi kashedi za ta maida martani ga takunkuman Ukraine akan kamfanonin Russia. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta faɗa wa manema labarai cewa rancabewa da al'amura ke yi a wannan lokaci sakamakon ayyukan Rasha a gabashin Ukraine wani lamari ne da suka sanya ido a kai sosai.
Labarun duniya suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Halin yanzu za mu shiga a cikin taskar hoton da muka ɗauke da su a daidai wannan lokaci inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya biyo bayan ƙara taɓarɓarewar sha'anin tsaro a ƙasar musamman a yankin arewacin Najeriya, shaharren malamin addinin Islama nan ne da ke Kaduna Dr. Ahmed Gumi ya jagoranci wata tawagar mutane takwas inda suka gana da tsohon shugaban ƙasar Chief Olusegun Obasanjo. To menene suka tattauna a wannan ganawar? Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a wannan rahoto daga birnin tarayya Abuja.
Bayan da ya gana da gungun 'yan bindiga daɗi a cikin dazuka da ke arewa maso yammacin Najeriya, shahararren malamin addinin musulunci nan da ke Kaduna Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Muhammad Gumi a jiya ya gana da tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo, tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta Najeriya Farfesa Usman Yusuf na daga cikin tawagar malamin ga kuma bayanin da ya min.
Da maniya shi ne sun manyan masuwa tsohon shugaban ƙasa, manya-manyan malamai, manya-manyan sarakuna. Za a je a yi masu bayani a kuma a ga inda za su ba da goyon bayan wannan abu. Shi ne muka fara zuwa wurin Chief Olusegun Obasanjo jiya, kuma ya yi mana karɓa ta gari. Maka kamanta jiya fa Easter Sunday hutunsu ne na Krista, amma ya ba mu lokaci ya tara sarki sarakuna guda biyu limanin garin, ya tara limanin babban masallacin da ke cikin ƙaton gidan shi din nan, da kuma ya tara pastor, kuma ya tara shugaban kan, tara da tijan garin Abeokuta. Aka zauna aka yi abin nan, aka yi magana kafin lokacin sun shiga da su, da su Gumi sun shiga ofisin kuskus tsakanin su, sannan ya zo aka tashi aka haɗu a wannan ofis. Shugaban ƙasa Obasanjo ya tashi ya yi magana, ya ce shi wanda ya dawo daga training aikin soja 1959 shi ne fa aka tura shi, yana Kaduna daga 1959 har sanda yakin basasa ya fara. Kuma yaje ya saboda ke ce Kaduna ya san Kaduna, kuma yana da gida Kaduna, amma yanzu ga arewa ga Najeriya yadda take, saboda ka ba wanda zai zauna ya nada hannu, kowa ya shigo ya ga yadda zai. Muka zauna aka yi magana da yake dole kowa ya shigo ya gani. Yace in ka lura wannan taron da na tara, akwai malamai na musulunci da na Kristan, akwai sarakuna, akwai dattijan gari, akwai ni, dan saboda haka muke a nan kauyen namu. Maka lura da wani abu, babu dan siyasa ko daya. Yace wannan ba lokacin su bane, kar a take a maida harkar tsaro a siyasance. Shi yasa bai kira dan siyasa ko daya ba. A zauna a yi maganan nan. Mu mun taso daga sakamakon Kano, muka zo mashi nema shi bayani yadda zai taimaka, yadda zai albarkaci wannan abu, saboda ka ba abinda za a maida siyasa bane, ya zo ya ji mu, shi kuma ya bada shawara, kuma ya ga yadda zai iya shigowa wannan tafiya.
To ko me masu sharhi kan al'amarin yadda kullum ke cewa kan wannan ziyara? Alhaji Bashir Dan Musa yana bin diddigin abin da ke faruwa a wannan shiya.
In ka kalle shi ta wani bangare, ana iya cewa zai yi tasiri, domin abinda shi Sheikh Gumi yake yi ya dan hito da wasu bayanai a fili na halin da su 'yan ta'addan suke ciki da kuma kokensu. Amma babban magana anan shine cewa za a iya samun matsala akan wannan abin da yake yi idan ba ya samu haɗin kan gwamnonin ba waɗanda abin ya shafa, tumbana nan arewacin arewa so bakwai din nan Katsina, Kaduna, Sokoto, Zamfara, Jigawa, Kano har da ma Niger, tunda Niger abin ya dami ta ita sosai sosai. To in ba a samu hadin kan wayannan gwamnatin ba, duk abin da wani mutum zai a matsayin mai zaman kanshi yana da wahala.
Su ma kungiyoyin faran hula a shiyar arewa maso yammacin Najeriya na goyon bayan wannan kai komo na Dr. Ahmad Gumi. Comrade Kabir Shehu ɗan daki jagora ne na wata kungiyar da ke gangamin samar da zaman lafiya a jihar Katsina.
A wurin mu al'umma jihar Katsina ko musamman kungiyoyin sakai muna ganin wannan abu ne wanda ya kamata a ce an yaba mishi an kuma shi dukkanin goyon bayan da ya dace. Ba za ka fahimci abin da nake maka magana akan shi ba yanzu har sai idan Allah ya kaddara kana da iyaye ko ƴan uwa mata kannai abokai ko abokan kasuwancinka da suke rayuwa a wannan yankuna da wani abu ke faruwa musamman ɗan kuna irin su Batsari, Safana, Ɗan Musa, Jibiya da sauransu. Za ka samu cewa kamar mutum ne ya kasance ya faɗa cikin ruwa to ko takobi ka mika mishi kama zai daga fito da shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Nijar makwabciyarta, inda 'yan ƙasar ke ci gaba da bayyana fatansu ga sabuwar gwamnati bayan da shugaban ƙasar Bazoum Muhammad ya naɗa Uhumudu Muhammadu a matsayin firaminista kuma shugaban gwamnati. Ga dai ra'ayoyin waɗansu 'yan Nijar ɗin ta wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Tamar Abari ta tattaro muna a birnin Damagaram.
Suna na Rumanatu, na fito daga karkara. Wannan gwamnatin da aka dora sabo, muna so mu famfo mu rijiya taimaka mu kuma kan likitoci, muna so a kai mu likitocin da za su kula lafiyar matan mu. Suna samun matsala a wajen aihuwa a taimaka mu da jari da abinci.
Suna na Alhaji Abdulkarim Laminizan, muna taya su addu'a tun da Allah ya riga ya ba su, sai mu yi fata kuma Allah ya sa abinda suka dauka alƙawarka Allah ya sa mu gani, Allah ya sa kuma a ga cika. Ana cikin kamar rishin tsaro a cikin ƙasa, kuma ana cikin kamar tension za a ce ta tsakanin masu mulki da masu adawa. To ai kokari a cikin duka wannan fannin a samu kowanne a samu kanshi, da mai da hankali akan kowanne, ƙasa ta zama lafiya.
Ra'illa waziri Mamman Bashar. To ni kirana a wurin wannan gwamnati, kuma kirana da 'yan ƙasa. In Allah ya kama ka shugaba ya nada maka, kawai ka mishi biyayya, sai dai talaka a tashi da addu'a, Allah sa yayi mulki dan talaka. In an kai haka kuma ƙasa za ta tafi daidai.
Sunana Salmai Mamma Jagende. Wannan gwamnatin ƙasa da ya hau, Allah ba shi ikon rike ƙasa. Allah sa ya ji tausayin talakawa. Mu diyan mu da ba su da aiki, Allah ya ba su aiki. Allah sa kuma ayi adalci gaba daya.
Har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar, inda jami'an da ke fafutuka kare haƙƙin ɗan adam suka buƙaci mahukuntan ƙasar su sake duba tsarin aikin sojojin waje masu sansani a yankin da ƙasashen Mali, Burkina Faso da jamhuriyar Nijar ke makwabtaka, bayan da aka kama wasu dakarun ƙasar Chadi da laifin yiwa waɗansu matan gundumar tera fyaɗe. A wata hira da wakilin muryar Amurka a birnin Mai, Suleiman Munibarma ya yi da wani jigo a kungiyar Sovolle Nijar Alhaji Salisu Amadu, ya bayyana cewa ba za su yarda ba a ci mutunce 'yan Nijar da sunan hulɗar ƙasa da ƙasa.
Wai su wanda suka su yi maganin 'yan ta'adda, su kuma ta'addancin da suke yahi bannan da 'yan ta'adda suke yi, ya kamata ma a ce gaba ɗaya aikin nasu an yanki, su koma gida a sake tsari. Don saboda abin da ya sa ɗan wake ake shi ɗaya kiɓa ta niya, yanzu a yau babu wani wanda zai kalle su da mutunci wanda ya zamanto a ce suna maganin 'yan ta'adda. Ashe mun ba mu sani ba su sun yi 'yan ta'addan ma ɓanna.
Ba za a iya ɗaukar wannan a matsayin wani kuskure ba?
Da Allah ka bari, inda kuskuren, inda mutum guda ne ya wuka yau nan ya yi shi, sai mu ce kuskure ne. Amma aka ce mutum ɗaya wuce ɗaya wuce biyu ya wuce biyar, wanda ya zamanto ashe ma akwai wasu matan da su abun kunya ne su zo su faɗi ma abin da aka musu. Wannan wanda suka rigai suka gashe ido ne wanda ya zamanto su a gaban mazansu ne aka yi wannan ɓanne. Akwai mutuncin wanda za a zura ɗan adam wanda ya zamanto a gabanka ko matarka ko ɗiyarka a zo a ce a yi mugun abin da a gabanka. Akwai ciwon da ya yi wannan kai. Sojinan mu suna da sun san mutuncin mu, sun san hakkin mu, za su kare mu, za su kare ƙasar mu, za su kare mutuncin mu. Yanzu ai tabbas abin ya tabbata, hannun wani bai ci ba. To gwamnatin mu ya kamata ta sake nazari da abubuwan da yake wakana, dan Allah a ba mu sojojin mu kayan aiki, a horar da su bisa kan ka'ida, a kiyaye da cewa a karantar da su. Mu ayo ba yau sojojin mu suke zuwa ta ƙasa, ka taba jin runa bin yawa kana ga gare su.
Yanzu menene ya kamata a yi dan saboda kada irin haka ta sake afkuwa a nan gaba?
Abin da ya kamata a yi, ya kamata sojojin wata ƙasa su a zo a yi sharɗi wanda kowa ya zo sa hannu idan abu yawa kana ga abin da zai wakana idan wani abu yawa ga abin da zai wakana amma baya zuwa kuna haka kara zube bai kamata ba wurin gyaran ido a gyaran ido a rasa idan gaba daya yo kuma neman gyara kuma yayi mugu wabanna a'a abin da muke so gwamnati zo ta kare hakkin talaka na kowane fani ta huto ta yi hurici babba wanda ya zaman tuwa na cewar kai in aka taba talakanta tana jin ciwo yadda muke jin ciwo muke huto magana ita ma gwamnati ta huto ta yi magana kuma ta kaiwa wa annabta tallahi a wasu kamfanin da aka musu da cuta musu da aka yi.
Masu sauraron mu kar ku sha'afa, wannan shirye-shiryen na zo muku ne daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai a halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari dauke da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma
ka sha haƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin ƴanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana ƙarya ne don sallogar zambo ne
masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Har yau a Borno State akwai malamin da yake karɓan 11,000 zuwa 12,000 a wata ka zo ka ce za ka tantance suna ta aiki yanzu ga malamai da yawa wayansu hawan jini wayansu ma sun faɗi sun mutu.
Mun gode wa Allah amma gaskiya muna cikin wani hali ne wanda gaskiya in ba mun yi tawakkali ga Allah ba za mu yi mu samu mu shiga cikin wani rayuwa ma daban.
Ba mu da ma malamai tunda wannan abin ya faru kamar ya faru muna kukan shortage na malamai tukun wannan abin ya zo ya faru.
Masu rare shirin na jihar Borno ne dake arewa maso gabashin Najeriya inda mutane fiye da 10,000 malamai dake koyarwa a makarantun firamaren jihar ke fuskantar barazanar rasa ayyukansu. A dakace mu
fitina barci da gaba da fita Allah wadaran mai tadota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashinta.
Masu rare zancen da nake da ku yanzu haka wasu daga cikin malaman da ke koyarwa a makarantun firamare na jihar Borno sun shiga wata na hudu kenan babu albashi lamarin da ya jefa su tare da iyalai cikin halin kaka na kai. Wannan matsala dai ta samo tushe ne daga yunkurin gwamnatin jihar ta Borno na tantancewa tare da abin da ta kira tsaftace sha'anin koyo da koyarwa a dukkanin makarantun firamare na jihar. Dalili ko shi ne zargin da gwamnati ke yi na cewa akwai malaman da suka mallaki takardun bogi da waɗanda ba su mallaki takardar cancantar koyarwa ba da kuma waɗanda aka ɗauka ba bisa ƙa'ida ba. Dangane da haka ne gwamnatin ta kafa kwamitin da zai tantance waɗannan al'amura sai dai ga alama kwamitin ya bar baya da kura.
Sunana Hawa Usman.
Ana ki aikin koyarwa
Gomari 2 Primary School.
Ki mun bayani abin da ya faru.
An mana verification ne sai aka zo aka manna list wai muna da fake result aka rubuta mana a gurin to na karbo tuhum dina komai da komai an gyara min da tuhum dina bayan sati daya sai na karbo statement dina da na kawo kuma sai aka ce ore da ladan clearing dina da tuhum din ba matsala so da aka zo aka manna suna kuma sai sunan mu kuma ya afiya ji.
Shekara ruwa kina wannan aikin koyarwa
shekara 21 yanzu 2000 ne appointment dina
to an zo an dakatar da ku ya zo taron da dakatar da ku
wata uku ire-iren mu muna da yawa hakan da ya faru da mu muna da yawa sosai a sake taimaka a nada wani kwamiti a sake ƙara yin bincike a kanmu shi ne muna roƙon gwamnati ya taimaka ya dube mu yara na marayu ne haka ne.
Su nawa ne a gaban
yara hudu daga ni na ɗaya. Mun gode wa Allah amma gaskiya muna cikin wani hali ne wanda gaskiya in ba mun yi tawakkali ga Allah ba za mu yi mu samu mu shiga cikin wani rayuwa ma daban. Muna roƙon gwamnati ya duba ire-iren mu da yawa wallahi takardar mu a je a duba a ƙara zuwa a duba cikin kwaliti wallahi mun yi karatu.
Baya ga malama Hawa Usman shi ma malam Idris Abba ɗaya daga cikin ɗimbin malaman da ke koyarwa a guda daga cikin makarantun firamare a jihar Borno ya yi tsokaci dangane da halin da malaman makarantun firamare a Borno ke ciki tun ma kafin kwamitin tantancewa na gwamnati ya zo.
Halin da ake ciki sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halin da ake ciki shine shi aikin teaching din ma kansa na primary school din mu koma kan haƙƙi da ya kamata a ba malami. Har yau a Borno State akwai malamin da yake karban 11,000 zuwa 12,000 a wata ka zo ka ce za ka tantance Borno gaba daya ka samu malamai 8,000 8,000 ka dakatar kai baka ba su leta ba kai baka ce su tsaya a gida ba suna fitowa aiki suna ta aiki yanzu ga malame da yawa wayan su hawan jini wayan su ma sun fadi sun mutu muna appealing ma governor ya dawo ya sake duba wannan abun in ya duba da idon rahama mu Maiduguri abu guda ɗaya shine educationally backward ga insurgency wayansu makarantun ma kauyuka yau shekara 6-7 ba kowa malami sai wata ya kare da sati 2 tukuna za doki wannan kudin a bashi yau a zo a ce ba za a biya ka ba baka san matsayin ka ba to me gwamnati take so a yi wani sana'a za ka yi wani aiki za ka yi waye zai rike ka ta ina za ka fara ya kamata a zo na duba wannan abu
shekaru nawa kana wannan aiki na koyarwa primary
ina aiki shekara 23 muna zo ne mun zuba Allah ido magabin da Allah zai yi da mu
to zamu ji abinda kungiyar NUT ta malaman makarantun primary ta Najeriya Reshen Borno ke fadi dangane da wannan batu da ma matsayin committee da gwamnatin ta kafa
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci antum uke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana
ta wannan kenan kungiyar malaman makarantun primary Reshen jihar Borno ta bakin shugabanta Comrade Jibrin Muhammad ta yi karin haske game da halin da ƴaƴan nata ke ciki a jihar
ni ma ina cikin committee daya daga cikin su akalla da yanzu abun nan ya shafi malamai ya kai 10,000
to ni mataki kuke doka
lalle dakatarwa har yanzu mu ba mu tabbatar an dakatar ba in an dakatar da mutun za a miƙa matakarran dakatarwa amma yanzu kungiyar nan kokarin da take ta ciro takardu ta rarraba duk magarantu kowa ya rufto mana matsalarsa a ciki kuma za mu tattara mu je gaban shugabanmu na Primary Education Board Dr. Kulima muga cewa wannan committee aikin da muka yi din nan a sake aje mana wani karamin committee wanda za ta zo ta duba wannan matsaloli da malaman nan wanda yanzu haka aka dakatar da sanarsu muna kan wannan kokarin amma ina so da fadi ma kowa ya ji cewa a yanzu haka ba wanda aka kora amma an rike musu kudi kuma wannan kungiyar tana kokari ta ga cewa wannan abubuwan da ya shafe su din an kawo karshen ta me yasa an ka duba wani takarransa mai kaiwa aka ce nashi ba kyau magarantar da yayi ita ta rubuta ta ce takarran nasa ya kammala to a wannan mutum ya kamata shi wa bashi incin sa a saurare shi wani ma bank statement nashi bai kai wata 12 ba dan matsalolin wannan rikicin da ake na Boko Haram bai samu ya zo ya samu ba shi ma ya kamata a saurare shi kai wani ma sunan sa ya fito ya zo ya attending verification sai aka ce wannan mutum bai ba ganshi ba to irin wannan matsalolin ya kamata mu samu muna roƙon gwamnatin jihar Borno mun san niyyar ta jara ne ma bangare ilimi amma muna roƙon gwamnatin jihar Borno a ga cewa an sa wani karamin committee wanda za mu revisiting wannan activities din da aka yi na farko mu ga cewa marasa laifi din a yafe musu su ci gaba da sana'arsu don haka mu wannan kungiyar namu ba za mu daure a mutumin wanda takardunsa duk na bogi ba za mu daure marigindi ba duk da haka dai muna roƙon gwamnati tunda ya tsallake wannan wajen ije isamu secondary school da yi registering ya tabbatar ya samu na kwarai din eh dan yanzu in ka duba bamu da ma malamai tunda wannan abun ya faru kamar ya faru muna kukan shortage na malamai tukun wannan abun yazo ya faru in Allah ya yarda za a yi jaransa
Kwamarar Jibrin Mamar kenan shugaban kungiyar NUT ta malaman makarantun primary a jihar Borno. To kin dai kwamitin da gwamnatin ta kafa game da wannan lamari karkashin jagorancin Dr. Shatima Kullima ya mika rahoton sa ga gwamna Babagana Umar Azlim a fadar gwamnati.
The total number of staff would requisite teaching qualification staff at only 10,103 of the total
yace jimlar malamai 10,300 ne ke da takardun cancantar koyarwa daga cikin malamai 26,250 da ake da su a jihar Borno. Daga shekara ta 2000 zuwa bara, wato shekaru 20 da suka shuɗe, hukumomin ilimi a matakan ƙananan hukumomin jihar Borno sun ɗauki malamai da sauran ma'aikata a matakin firamare su 19,140. Gabanin wannan aiki na tantancewa, gwamnati na kashe naira miliyan 693 da 114 da 626 da kwabo 96. Amma bayan kammala aikinmu, alƙalman sun sauka zuwa naira miliyan 509 da 466 da 336 da kwabo 76, wanda hakan ke nuna gwamnati ta samu rarar naira miliyan 183 da 648 da 290 da kwabo 20.
648,290.20 kwabo.
Fassarar kalaman Dr. Shatima Kulima kenan lokacin gabatar da rahoton sa ga gwamnan jihar Borno, Farfesa Babaga Nazulum, game da aikin tantance malaman makarantun firamare a jihar ta Borno. Sai dai rahotanni daga jihar na cewa har yanzu gwamnati ba ta kai ga fitar da matsayar ta ba akan wannan batu. Amma za mu ci gaba da bibiya domin jin inda aka kwana.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba.
Yanzu kam ƙarshen shirin ɗan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Dauda Biyu, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma kenan kuka saurara tare da Muhammad Ibrahim Kwari. A halin yanzu kuma ga Sulaimanu Barma dauke da sharhin jaridar Jamhuriyar Nijar.
Jawabin da sabon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed ya yi wa al'ummar ƙasar a yayin bikin rantsar da shi a ranar 2 ga watan Afrilu na daga cikin manyan batutuwan da suka fi ɗauka hankalin jaridu a wannan mako. Jaridar Le Vanaman ta ce batun yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a na daga cikin ayyukan da Mohamed Bazoum ya ce zai fi baiwa fifiko a tsawon shekaru 5 na mulkinsa. Yana mai cewa ba sani ba sabo, ba zai gajiya da wannan yaƙi ba, domin yana da masaniya a game da tarnaƙin da cin hanci ke yi wa cigaban ƙasa, haka kuma matsala ce da ke zubar da kima da darajar gwamnati a idon jama'a, sannan hakan kan tabarbarar da sha'anin tsaron ƙasa. Jaridar Lanketer na cewa tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya fara laluban sabon rayuwar da yake shirin tsunduma bayan sabkarsa daga karagar mulki, kamar yadda za a fahimta daga gidauniyar da ya ɗauri aniyar kafawa mai suna Fondation Isuhu Muhammadu, wato fim a takaice. Jaridar ta ce shin bayan tukwicin da ya samu daga gidauniyar Mo Ibrahim, ta wace hanya zai samu kudaden tafiyar da ayyukan tasa gidauniyar? Jaridar Niger Enter Ebdo ta bayyana cewa kamfanin Kominak ya dakatar da ayyukansa kwata-kwata bayan shekaru akalla 47 na ayyukan haƙar ƙarfen uranium a arewacin jamhuriyar Niger, saboda abinda aka kira faduwar darajar wannan karfe a kasuwannin duniya, matakin da atake yake haddasa cikas a fannin tattalin arziki, yayin da a ɗaya bangare abin ke jefa ɗaruruwan ma'aikata cikin halin zaman kashe wando, wato dai rufe kamfanin Kominak tamkar rufe galibin kofofin shigar kuɗaɗe ne ga al'ummar Arlit, saboda yadda komai na hada-hada a wannan yanki ya tahallaka akan ayyukan haƙar ƙarfen uranium. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraron mu, daga nan ne muka zo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci, wanda suka zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bakwa da na shirya na gabatar ke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.